إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمة لبدا كراتو إن شاء الله تعالى أتكي من التقنام من البركة التفر رياض الشالحين واللفر ربما لن أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ألا من يتنسر في جكاس درامس يومنا الشرندة ترى دوتا جمادانكم ko rabi'u tsanin ko rabi'u tsanin shekara ta 1441 hijira ta manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma yayi daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2019 a shekarar miladiya. Muna cikin kitabul fada'il, za kuma mu tashi babu sunnati isha ba'daha wa qablaha, babin da zai bayani game da nafila da ake yi ta sallar isha, wacce ake yi kafin sallar isha da wacce ake yi bayan sallar isha. Kamar yadda hadisan da duk suka gabata sun gudana ne a kan bayani cikin abin da ya shafi nafilu da ake yi a bayan sallah ko kuma a kafin sallah. Malam ya ɗauko mana bayani tun daga kan sallar asubahi, sallar azhar, la'asar, magariba. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu ji wani nafilu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar isha'i da kuma kafin sallar isha. قال يتي فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله ابن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. قال يتي أتكون بابي بكي بياني جمد نافلة جزائي kafin sallar isha'i ko bayan sallar isha. Akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya riga ya gabata, shine hadisin da ya kawo a cikin babu fadli sunan ar-ratiba ma al-fara'idi wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma, shine kuma hadisi na biyu a cikin babu, wanda abinda hadisi yake cewa shine sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. تو وركعتين بعد العشاء نيكي مكا إشارة زوا العشاء. فأنا تنبيا كو مكا جيس أولنا بابي كما بعد إيوا باب أتا كما كما كشيك بعد يميمي تامكا سوى لك سي مكا إشارة زوا العشاء كو سيوتي شي سي تمكا تكما نم بابي. أقول حديث عبد الله بن عمر wanda ya riga ya gabata, ma'ana gaba ƙarshe yake so ce maka annabi sira da amince sai tabbata a gare shi kan sallaci raka'o'i guda biyu bayan sallar isha'i, wanda tana ɗaya daga cikin sunan ar-rawatib, sunnoni da annabi sira da amince sai tabbata a gare shi yake yi kafin salloli da kuma bayan salloli. Kamar yadda muka yi bayani, ita ma sallar isha'i tana da ratib, ita ce wacce ake yi bayan sallar isha, amma kafin sallar isha ba, kafin sallar isha babu ratib, sai dai akwai nafila amma bata cikin rawatib, kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala. wannan hadisi na farko kinan da mana ishara zuwa gare shi yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da al-isha wa hadithu abdullah ibn mughaffal da kuma hadisin abdullah ibn mughaffal yadda Allah ta kara tabbata a gare shi shima da yake cewa baina kulli adhanaini salatu ma'ana tsakanin kowanne kiran sallah da iqama akwai sallah ta nafila da mutum zai yi to abin da yake so kai ka zuwa gare shi shine tunda yanzu ya kawo maka nafilar da ake yi bayan sallar isha'i to kafin sallar isha ba shine sai ka maka wannan hadisi ina fata an fahimta ma'ana kafin kai sallar isha'i din ka shigo masallaci zaka yi me nafila idan ladani ya kwada kiran sallah to kafin a kai ga tare sallah sai kai nafila raka'a nawa raka'a biyu wanda nafila ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsara tabbata a gare sai dai bata cikin rawatib kamar yadda bayanai sun riga sun gabata wancan kan amma ita ma sunna ce da take tabbatacciya daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wannan hadisi muttafaqun alaihi kama sabaka kamar yadda riga ya gabata a takaice abinda malam yake so ya ce maka shine sallar isha'i ana yin nafila raka'a biyu kafin ta kamar yadda kuma ana yin nafila raka'a biyu bayan ta ina fata an fahimta nafila da ake raka'a biyu bayan sallar isha'i ita ce wacce take cikin rawatib amma wacce ake yi kafin sallar isha'i ba ta cikin rawatib sai dai tana ɗaya daga cikin sunnoni mustahabba kamar yadda muka gabatar wancan sati babu sunnatul juma'a babin da zai yi bayani game da nafilar da ake yi wa sallar juma'a ita sallar juma'a ya nafin filinta yake shin ana yin nafila kafin sallar juma'a sannan ana yin nafila bayan sallar juma'a ko ana yi ne kawai kafin sallar juma'a banda bayan sallar juma'a ko ku a'a bayan ake ba a yin kafin din shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala mun dai dan taba bayani kadan akan sallar juma'a amma yanzu malam zai kama da hadisan gaba daya fi hadith ibn umara as-sabiq shi ma dai malam yace ka koma wancan hadisi na abdullahi ibn umar wanda na kawo maka shi yanzu gaba daya wanda ya riga ya gabata ai kun ji a ciki yace wa raka'ataini ba'da al-juma'a ko yawa wancan guri yake maka ishara zuwa gare shi annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin nafilin raka'o'i guda biyu bayan ya gama sallar juma'a annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-juma'a shine dai fadin sa cewa abdullahi dan umar yayi sallah tare da annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi raka'o'i guda biyu bayan kammala sallar juma'a matsayin sunna ba'diya ta sallar juma'a wannan hadisi kamar da ya riga ya gabata muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito an abi hurairah radhiyallahu anhu qala hadisin da malam bai riga ya kawo shi ba sai yanzu zai kawo shi anan shine hadisin abu hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi yace idza salla ahadukumul juma'ata idan ɗayan ku ya sallaci sallar juma'a falyusalli ba'daha arba'an ya sallaci raka'o'i guda hudu nafila bayan ita sallar juma'a rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan umar yadda Allah ta kara tabbata a gare su أن النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق أن نفس إرادة أبن تيس أرى تبتع غريشي كان لا يصلي بعد الجمعة يكس أنت بايا صلاة رسل النافلة بايا يقام صلى الجمعة حتى يوصرف حرس يقوم زوا جدنسا فيصلي ركعتين في بيته سي صلاتي ركوع قدابي أتكين جدنسا رواه مسلم والناديس إمام مسلم يبتدش waɗannan hadisai idan muka kalle su da kyau sai ku ga kamar suna cin karo da juna kamar suna cin karo da juna saboda hadisi na farko annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan ɗayan ku yi sallar juma'a to bayan ya gama sallar juma'a ya tashi sallar nafila raka'a nawa hudu sallar nafila raka'a hudu raka'a biyu a raba ta da sallama sannan kuma a tashi a kawo ta guda biyu sai kuma gashi hadisi Abdullahi dan Umar shi kuma ya nuna mana cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata a cikin aikin sa shine baya yin sallar nafila idan ya gama sallar juma'a sai ya dawo gida idan ya dawo gida sai ya sallaci raka'o'i guda biyu wancan hudu wannan biyu malamai sun tattauna cewa ya za da hadisan ayi aiki da su shine amsar da malamai suka bayar shine ayi zantuttuka kamar haka wasu daga cikin malamai suka ce za a yi salla nafila raka'a ne shine abin da ya kamata me dalili suka ce saboda fadin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace idan ɗayan ku ya sallaci sallar juma'a to ya tashi ya sallaci raka'o'i guda uku wannan magana ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma zancen sallar raka'a biyu da yake yi aka ce aikin sa suka ce kuma duk inda magana ta ci karo da aiki ana gabatar da magana ne akan aiki shi yasa sai su suke ganin cewa wacce ya kamata a yi ita ce raka'a huɗu raka'a biyu kuma sai a bar ta wasu kuma suka ce a'a ai bai kamata a bar wanda mutum da shi ma hadisi ne tabbatacce daga gare shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to dan me za a bar aikin sa ai hada su za a yi gaba ɗaya duk biyun aiki da su ma'ana kai raka'a huɗu kai raka'a biyu ka samu nawa kenan shida suka ce to nafilar da ake ta bayan sallar juma'a wanda muna magana ne akan nafilar da ake bayan sallar juma'a ina fata an fahimta suka ce nafilar da ake bayan sallar juma'a raka'a shida ce wasu daga cikin malamai shine suka yi tafsiri sai suka fassale zancen suka ce a'a ai ku kalli zancen yadda yake zance na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ka sallaci juma'a ka tashi kai sallah raka'a huɗu wannan ana nufi a masallaci kenan ina fata an gane idan za ka yi sallar nafila a masallacin juma'a bayan an gama sallar juma'a to nafilar ka ta bayan sallar juma'a ita ce raka'a huɗu suka ce amma idan za ka yi irin yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya dawo gida sai kai raka'a nawa kenan biyu ina fata an fahimta kun ga wannan ai aqrab ila sawab ko yafi kusa da daidai idan za ka yi sallar ka a gida raka'a biyu ce ka gama sallar juma'a ka gama azkar ɗinka sai ka tashi ka dawo gida da kawo gida kuma sai ka sallaci nafila raka'a biyu amma a masallaci kana so ka zauna a masallaci ko kuma daga masallaci ba gida za ka yi ba kana so kuma kai wannan nafil gulun ba ka so su wuce ka raka'a nawa za ka raka'a huɗu ina fata an gane to wannan shine abin da ya fi kusa da daidai shine abin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ɗalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya suka rinjayar kuma shine abin da ya fi kusa gaskiya da nassoshin a haɗa su kowanne ya aiki da shi ba tare da an tilar da wani ko kuma a haɗa su ɗauki abin da bai kamata a ce sun ɗauka ba to sai dai kuma shin sallar juma'a tana da nafila da ake kafin ta eh tana da ita shine idan ka shigo masallaci dan ka shigo masallaci wannan ana bayani kafin limami ya fara hutuba fa kenan kafin limami ya fara hutuba kana da yancin kai nafila raka'a biyu ka zauna kai tsayya kai sallama ka tashi ka ƙara yin biyu kai tayi ma badalaka gurgurdan yadda kake da nishadi ne sallar ko raka'a nawa ce kai malamai suka ce daga zo masallacin juma'a ka dau alqur'ani kai ta karantawa daga zo masallacin juma'a kai ta sallar nafil a lokacin sallar nafil ita ta falala ta tafi daraja a lokacin ina fata an fahimta a lokacin shari'a bata kayyade maka raka'a nawa za ka yi idan kana da nishadi kai raka'a biyu kai nafila ai kai sallama ka tashi ka ƙara wata kawo biyu in ka ji hanji kana da nishadi ƙara tashi ka kawo ta biyu kai ta yi har sai liman ya zo ya ce assalamu alaikum za a fara huduba sannan a lokacin kuma an fara huduba to kun san ba a yi sallar nafila ina fata an fahimta ba a yi sallar nafila sai dai idan yanzu ka zo masallaci ko da liman yana huduba babu laifi za ka yi sallar nafila karka abu ina fata an gane wannan kuma ko da ka shiga cikin masallaci ko da baka shiga cikin masallaci ba ya halatta ko da kana cikin masallaci ko baka cikin masallaci yanzu ka zo ka tare da limami akan mambari na ta huduba to kafin ka zauna sai ki sallaka nafila raka'a biyu ya inganta insha Allah ta'ala amma wannan muna bayani mutumin da yake da sammako yake so ya samu lada kamar yayi sadaka da rago ko da sa ko da raƙumi ko da zakara ko da ƙwai wanda yake so ya samu abin da ake samu idan ya zo da wuri, to shi ne zai samu wannan abubuwan. Amma haka yadda ka zo sai na kafar ba baka da kowane, baka da kowane ɗaya daga ciki, babu raƙumi, ba sa, ba rago, ba zakara, babu kai, ko ƙwan ba kai ba ka samu. Allah ya sa mu dace. To kaga idan ka zo kuma nafila raka abin ba kuma sai ka rasa saboda Allah, to sai ka daure sai ka sallace ta. Saboda haka a lokacin kaga sai ka ƙyala mazaba ba ta aiki ba a wajen, tunda ya tabbata a cikin shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada dama za a yi, shikenan sai a yi, sai mutum ya salata. Saboda haka ƴan uwa, abinda wannan bayani da ya nuna shine akwai sallah ta nafila da ake yi kafin sallar juma'a, akwai kuma sallah ta nafila da ake yi bayan sallar juma'a. Ina fatan fahimta yawa, kuma duk mun ji yadda ake yin su insha Allah ta'ala. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Babu istihbab ja'al an-nawafil fil baiti سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. ما لقيتي باب دزي بياني كما مستحبين جعل النوافل في البيت متين يسني وانا أددي كوكما يسني نافل في الانسا أجدا سلا فريلا وانا كتوم سلاتي باب كاتر متم مسلمي baliki lafiyayye a yi kira sallah a gaishe na sallah. Wannan ba daidai ba ne, ya saba wa Allah maɗaukakin sarki kamar da hadisi tabbatattu suka nuna. Amma sallolin nafila fa babban abin da ake bukata shi ne ka yi kayanka a gida. Mustahabbi ne mutum ya yi kayansa a gida idan mutum ya ka ya fi samun lafiya. Malaikin sawa'ur ratiba wa ghairiha, duk ɗaya ne wannan nafilar da ake nufi, ko dai tana ɗaya daga cikin rawatib kuma ba su ba kamar da muke bayani cewa masa cikin rawatib, to dukkan su gaba ɗayan su an fi so ka yi sa ina a cikin gidanka, a cikin gidanka. Idan baka da aure a shago kake, to an fi so ka yi su a cikin shagonka. Ina ba ta an fahimta. Yawwa, malai ce wal amru bit tahawul lin nafilati min mawdi' al fariḍa, da kuma umarni da mutum ya canza daga gurbin da ya farilla idan zai nafila. An gane kuwa, idan aka kiddada sallar nafila kana so ka yi farilla, to ana so ka canza gurin kaɗan matsa kafin ka yi wannan sallar nafila. Sai ce awil fasli bainahuma bi kalami, ko kuma idan ba za ka canza waje ba, alal aqalla ka raba tsakanin sallar farilla da ta nafila da zance, ka yi wata magana. Allah ya sa an fahimta. Yawwa, ba daidai ba ne abinda wasu daga cikin ƴan uwa suke, shi ne za ka ga ana gama sallah sai mutum ya tashi ya tada sallar nafila. Wannan kuskure, an fahimta, musamman hakan ta fi faruwa a sallar asubahi. Irin wanda suka rasa sallar raka'atul fajr ba su samu sun yi ta ba, to idan suka zo masallaci zaka ga ana cewa assalamu alaikum sai ga mutum ya miƙe zai tarsa. Wannan kuskure ne kafa, ba daidai ba ne. Ya ci karo da umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Alal aqalla abinda ake so shine ka zauna ka raba tsakanin wannan nafilar taka da sallar farilla, ko dai ka yi zance ka yi magana, ko kuma ka tashi daga wajen ka canza wajen ka koma wajen. Babban komawa waje da malamai suka ambata shi ne ka tafi gida. An fahimta, idan ka tashi daga wannan sahun na gaba ka koma sahun baya ka canza waje. Amma canza wajen da ya fi shi ne ka tashi daga sahun gaba ka tafi gida ka zirka a gida ya fi. Ina fata an gane. Yawa, ko kuma kai zance ɗaya daga cikinsu. Amma ba daidai ba ne yadda ƴan uwa suke kamar yadda na bayani, da an idan da sallah ka tashi ka tada sallar nafila. Wannan ba daidai ba ne. Shi yasa kana so ka bauta Allah maɗaukakin sarki, dole sai an yi karatu ƴan uwa. Ina fata an gane. Ba wai san ibada yake sa mutum ya yi abin da kuma zai samu lada ba. Ko kana san ibada, kana so ka yi abubuwa da yawa ka tara lada a wajen Allah maɗaukakin sarki, sai fa ka san abin da kuma kake yi. Idan ka yi shi Allah zai ba da lada. Dan ba komai bane idan kai shi kuma Allah zai baka lada. Wani abin kai shi idan ka samu lada kuma sai ga an samu akasi, maimakon lada kuma sai mutum ya samu aliki. Allah subhanahu wataala ya kiyaye. Bala yace an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, hadisi na farko an karbo shi daga sahabi Zaid bin Thabit, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, ku yi sallah ya ku mutane a cikin gidajenku. Fa inna afdalas salati, hakika mafificiyar sallah, salatul mar'i fi baitihi, ita ce sallar da mutum zai a cikin gidansa. Annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe sai illal maktuba, sai dai sallar farilla. Sallar farilla ita ce ake bukata ka fito daga gida ka tafi cikin mutane a yi ta, amma sallar nafila fa an fi so ka yi ta kai kadai a cikin gida. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslimu suka fitar da shi. ‘Yan uwa, wannan bayani da ake yi na sallar mutum a gida ta nafila ta falala, ka ɗauka kowace nafila ake nufi, ina fatan fahimta. Kuma malami suka ce wannan nafila ko da a masallacin Annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ko kuma a masallacin harami, ka yi ta a gidanka ya falala sama da ka yi ta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a masallacin harami. Saboda malami suka ce lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa wannan hadisi, shi yana ina a lokacin a masallacin da masallacinsa fa yake bayani. Ina fata an gane, masallacinsa yake bayani, wanda sallah a masallacinsa kuwa sai ka yi sallah raka'a dubu, sannan za ka kamo mutumin da ya yi sallah raka'a biyu a cikin masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. In a masallacin layin kuma sai ka yi masallah raka'a dubu, ka ga akwai bambanci. Yawa, to amma idan sallar nafila ce, dan uwa, wanda ka yi ta a gida ya falala sama da ka yi ta a masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To kaga uku haka ne, tare da falala na wancan masallaci da abin da ake samu idan an yi ibada a ciki, wanda kayi a gidanka sama da wancan, to ina kuma wani masallaci wanda ba shi ba. Kaga ba ma bukatar ka zaka ce masallaci kaza masallaci kaza, babu haka. Saboda ka yafi, sai dai abinda malamai suke kawo taqidi akai suka ce sai dai sallar nafila da ake yi ta dare a lokacin Ramadana, ita ce salatul tarawihi ko kuma salatul tahajjud. Ita wannan sallar malamai suka ce mutum ya yi ta, wasu daga cikin malamai suka ce mutum ya yi ta a cikin jama'a ya fi falala sama da ya yi ta shi kadai. Sun yi hujja da hadisin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yake cewa man salla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla, wanda ya salla tare da liman. Haka Annabi faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sallah yake nufi sallar dare a lokacin Ramadan, wanda ya salla tare da limami har aka gama sallar tarawih bai fita ba, bai raka'a biyar ya yanki, bai raka'a shida ya tafi ba, ba ya raka'a takwas da shi ya fita ba, bai yi goma ya fita ba, duka 11 ne ko 13 da ake a masallacin unguwarsu, ko masallacin da ya salla an yi sallar da shi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kutiba lahu qiyamul layla, za a rubuta masa lada kamar ya yi qiyamul laylin gaba daya, kamar ya raya daren gaba daya da ibada. Sallar da kai gaba daya ba ta fi minti 30 ko awa daya ba idan ana dadewa, amma za a rubuta maka lada kamar ka raya daren dukansa kana ta ibada. Ina fata an fahimta. To shi sai malami suka ce kai ta a wannan lokaci saboda ka samu wannan farilla, shi ya fi sama da kai ta kai ne kai kadai. Sannan kuma suna kawo hujja da wancan hadisi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da ya fito da kansa ya yi sallah tare da mutane daren farko, ya yi sallah tare da mutane dare na biyu, dare na uku, dare na hudu, sai ya ki fitowa sallallahu alaihi wasallam. Mutane suka fito suka gaji da jira, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jinsa bai fito ba, ya yi sallarsa a gida ya ci gaba da harkokinsa. Da safiya ta bayan gama sallah asuba suke gaya masa cewa ya rasulullah, jiya ai mun taron buɗewa mana ta jiranka ya rasulullah, baka fito ba. Sai ya ji ina jin, yace na ki fitowa ne saboda ina tsoron kada a farlanta muku kuma ba za ku iya ba. Ina fata an fahimta. Suka ce wajen da zamu dauka cikin wannan hadisi shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi da su tsawon kwanaki. Yanzu abin da yasa ya daina saboda me? Wancan tsoro da yake ji musu. Shi sa lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi, a lokacin wannan abin da aka je mutane tsoro yayi me? Ya gushe, yanzu babu shi. Yanzu lokacin sayyidina Umar akwai tunanin a ce za a farlanta mutane abu? Ai farlantawa ta kare ko? Tafiyar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba da duk wani abin da yake shari'a ne an gama tashri'i. an gama tashri'i sallallahu alaihi wasallam to da ya shigo masallaci sayyidina Umar sai ya ga mutane suna sallah wancan yana yi shi kadai wancan su bi suna yi wannan su uku haka haka dai a tsinki ana sallah haka to sai abin bai kayatar da shi ba saboda haka sayyidina Umar sai ya tattara su a karkashin limamai guda biyu ina ji da Ubay ibn Ka'ab ne da Salman al-Farisi ne ko ɗaya daga cikin sabai sai suke sallah karkashin waɗannan limamai gaba ɗaya sai aka saboda haka shi ne ke cewa ni'mal bid'atu hadha sai madalla da wannan sabon abu da muka farfado da shi ina fata an fahimta to wannan hadisi malamai suka tattara suka ce idan sallah ta Ramadan ce a cikin dare ta nafila ce to amma ita tana da wani hukunci na musamman shine gwanda ka zo ka yi ta a cikin mutane gwanda ka yi ta a cikin jam'i sama da ka yi ta kai kadai wannan shine abin da suka wada tare da cewa duk da haka wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a in dai ba sallah ta nafila ce ka yi ta a cikin gidanka ya farilla ina fata an fahimta ka yi ta a cikin mutane a cikin gidanka ya farilla ala ayi halin da yan uwa idan makalli maslaha da take cikin sallah a cikin mutane da Ramadan za ku kai a cikin mutane shi ke fi maka saboda galibi idan ka ce za ka je kai kai din abu na farko wani lokaci mutum baya iya haka ne wani lokaci idan ka ce za ka yi din ba za ka iya ba sannan idan ka ce za ka kai kai din za ka ga galibi raka'o'in da kake samu ka yi su a cikin karsashi cikin mutane a masallaci ba ka iya su da kaɗai a gida idan ana yin raka'a 11 idan ka je sai ka yi raka'a 5 ka gaji ka yi raka'a 3 ka gaji da Allah ba ka bane to amma idan a cikin mutane ne ba a masallaci sai ka kai sha ɗayan da magana ta nishaɗi to dan kalli wannan maslahar sai ka ga wanda ka yi ta a cikin mutane shine abin da tare da kuma ga wannan hadisin da malamai suke ambata na gwanda a yi ta din a cikin jama'a Imam Ahmad dan hanbal an tambaye shi game da mutum yayi ta a cikin mutane ko yayi ta shi kadai yake cewa ai yayi ta a cikin mutane din shine abin da yafi yayi ta a cikin mutane shine abin da yafi kayatar da shi wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga Sahabi Abdullah ibn Umar yadda Allah ta kara tabbata a gare su daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ij'alu min salatikum fi buyutikum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku sanya min salatikum wani abu daga cikin sallar da kuke yi fi buyutikum a cikin gidajenku kada dukkanin sallolinku gaba ɗaya da nafila da farilla duk ku tattare ku cikin masallaci a'a wani bangare daga cikin sallolinku ku tattaro su ku ebo su ku dawo su cikin gida ku rinka yi a cikin gida sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo jumla ta aliliya yace wala tattakhiduha quburan kada ku riki gidajenku kamar kabarbura shine dalilin ma'ana dalilin da yasa yace ku rinka yin sallah a cikin gidajenku ku dauko wani bangare na sallar da kuke a masallaci ku dawo da shi gidajenku shine sallolin nafila shine saboda kada ku mai da gidajenku ya zama kamar me kabarbura wannan hadisi sai malamai suka ce ashe kabarbura ko makabarta ba wajen me bane ba wajen sallah ba addinin musulunci ya haramta yin sallah a makabarta shari'ar musulunci ta hana mutum yin sallah a makabarta kai sallah a cikin makabarta haramun ne kai sallah a kan kabari misali a ce a gina wani masallaci a kan kabari haramun ne kai sallah harabar da yake akwai kabarbura haramun ne addinin musulunci ya hana ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha a cikin hadisin muslim la tusallu ila al-quburi kada ku yi sallah kuna fuskantar kabari yace kuma wala tajlisu alaiha kada ku zauna akan kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tattar abubuwa guda biyu haramta su a lokaci guda zama akan kabari ba daidai bane an hana sannan kai sallah kana fuskantar kabari shi ma abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yace Allah madaukakin sarki ya tsine wa yahudawa da nasara me yake Allah ya tsine musu shine saboda sirri kabarbaran annabawan su a matsayin masallaci wata ruwaya ta ummu habiba da ummu habiba biyu daga cikin matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su suka rawaito hadisi to ta nuna mana cewa yadda suke shine idan wani bawan Allah nagartacce ya mutu a cikin su kana idza mata fihi ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka as-suwar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ulaika shirarul khalqi indallah matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ummu salama da ummu habiba wanda an yi hijira da su zuwa habasha to kun san kuma habasha garin suwa ne garin kiristoci ne ko kada kuma ta habasha shine garin wa najashi ko najashi kuma kristan sai zaka duk inda kristan suke zaka rasa coci a wajen to sai suke bashi labarin akwai wata coci da suka gani ana ce mata mariya sunan cocin kenan mariya sai suke bashi labarin cewa cocin ta burge su ta kayatar da su saboda a cikin cocin akwai hotuna da aka zana da sauran suka bashi labari sai annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi miki sai shine sai ki ga musu yace ai waɗannan mutanen da kuka gani sun kasance idan bawan Allah nagartacce ya mutu a cikin su idan suka binne shi sai su ginin masallaci ko wajen ibada akan kabarin su su shiga sarin ibada sannan sai su yi mutum-mutumi a cikin ɗakin da suka gina su zana hotuna ko abin da ya kama da haka sai Allah mutu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce waɗannan su ne mafiya sharrin halittar Allah a wajen Allah maɗaukakin sarki to duk wannan hadisan da ire-iren zanen da yawa duk mai buƙatar ƙarin bayani akan wannan zai iya kuma littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani na Tahdhiru Sajid ya kawo hadisin ya tattara su gaba ɗaya ya yi bayani kuma game da haramcin haka dukkanin hadisan sun nuna mana haramcin yin sallah a makabarta ko a kan kabari saboda ka haramun ne kamar yadda wannan hadisi tabbata mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku sanya wani bangare na sallolin da kuke yi a cikin gidajenku saboda kada ku mai da gidanku ya zamto makabarta an fahimta saboda makabarta ba gurin da yake yin sallah a wajen ba makabarta an yi shi ne dan ame dan a binne mutane lokacin da muka karanta littafin akamul janaiz mun yi bayani mai faɗi akan wannan wani zai iya cewa ai ana yin sallar gawa a cikin kabari eh ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an binne wata mata mai sharar masallaci bai sani ba da daddare da mutane suka ga tara su kawai sai suka dauke ta suka kintsa ta suka je suka shiga suka binne ta su a wajen da suke tsammani ba ta da wani girma ko wata falalar da sai an ji an gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai ba ma sai an ji an taso annabi kawai a ji a binne ta da safiya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwana ɗaya kwana biyu ganta bai tambaya wa ina wani shiri mai sharar masallaci kwana biyu masallaci gashi nan ita aikin ta kullum za ta zo dan karare da dan tsinkaye da abubuwa da aka rasa cikin masallaci ta kwakwashe ta je ta zuba sai suka ce rasulullahi ta mutu ne shekarancin shekarun jiya maka gaba sai mun zo mun taso ka ba kawai muka zo muka haɗa ta muka je muka binne ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ce dan me za a je a binne ta ba zo an gaya mu yace mu je ku nuna mun kabarin ta sabba aka dunguma aka je aka nuna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ga kabarin ta nan annabi ya tsaya akan kabarin ta ya mata sallah irin sallar da ake yi gawa ina fata an fahimta yawwa to kaga wannan bayani ake akan sallar gawa sallar gawa dan uwa ba sallah ce irin wannan ba sallar gawa addu'a ce haka ne sallar gawa addu'a ce ba sallah ce irin wannan sallar ta gaba shi zaka ga baka yin ruku'i baka yin sujjada baka dagowa daga ruku'u baka dagowa daga sujjada baka yin tahiyya baka yin kaza haka shi sa ga mafi muhimmancin abinda ake maimaitawa a cikin sallar gawa shine me addu'a wannan addu'a da ake shi sa ga idan aka kabara ta uku addu'a ake idan aka kabara ta huɗu ma me ake addu'a ake saboda haka wannan hadisi baya nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin sallah a makabarta saboda haka ya rata sallah a makabarta sallah a makabarta haramun ne kamar yadda malamai suka ambata Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi wa an jabirin radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir da abdullahi da Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi idan ɗayan ku ya kammala sallarsa a masallacinsa, falyaj'al li baytihi nashiban min salatihi, to ya sanya wa gidansa wani rabo daga cikin sallarsa. An fahimta ko? Ya sanya wa gidansa wani rabo daga cikin sallarsa, kada duk sallolin da yake yi zai gabatar da su a masallaci, a'a kaɗan rage nafilu da ake yi su, kuma ga wasu gida ka yi su. Me dalili? Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi, yace fa inna allaha ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira, saboda Allah madaukakin sarki mai sanya alkhairi ne a gidansa sakamakon wannan sallar da zai zo yi. Ina fata an gane. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi, ya tabbata mana Allah madaukakin sarki zai sanya alkhairi a cikin gidansa sakamakon me? Sallolin nafilu da zai gabatar a gidansa. To kaga wannan alkhairi da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi, ce Allah zai sa a gidanka sakamakon sallar nafila. Idan ba ka yin sallar nafila gaba daya, ya za a yi kenan? Kaga babu shi ke, ba wancan alkhairi. Saboda haka malamai suna ambatar alkhairai masu yawa da Allah madaukakin sarki zai sanya a gidan mutum idan yana sallar nafila, musamman ita sallar dare da take mafiya falala. Malamai suka ce daga cikin alkhairan da Allah madaukakin sarki zai sanya a gidanka shi ne iyalanka za su gani shi koyi, musamman ƙananan yaranka. Yanzu aka ga yaro shi duk abin da aka fi a gidansa ya fi iya shi. Idan yaro kullum kiɗa ake kunnawa a gidansa, za ka ga ya ƙware sosai da sosai wajen kiɗa. Haka ne, idan kullum kiɗa ake kunnawa a gidansa yaro, za ka ga wannan wajen ya ƙware sosai da sosai. Idan kullum drama ake kallo a gidansa, za ka ga waƙoƙin drama in yana yi kamar shi ne zaɓi yadda ya waƙa, ya iya ya ƙware sosai da sosai. Idan babansa sallah yake yawan yi, za ka ga shi kuma abin da yake practicing shi kullum ko yaushe shi ne mai sallah. Idan karatun alkur'ani babansa yake yawan yi, za ka ga ban abin da yake kokari ya rika kamantawa shi ne mai wannan karatun alkur'ani. To kaga albarka ta farko da gidanka zai fara samu shi ne ƴaƴanka su koyi sallah. Kaga wannan alkhairi ya kasance yaro tun yana ƙarami ya saba da sallah, sallah ta zama masa jiki, saboda mai kullum zai ga ana yi. Shi yasa za ku ga hatta waɗanda ba ƴan gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, sakamakon rakabuwa da shi da suka yi sun samu irin wannan alkhairi. Za ka ga yaro ya je gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen gwaggwansa ko wajen yayansa zai kwana, tsakar dare sai a ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi, ya je ya ɗauki ruwa ya alwala ya zo ya kama sallah, shi ma wannan yaron sai ya tashi. Ina fata an gane. Sai ga ya tashi ya je ya alwala ya tsaya a bayan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na sallah ta. Idan da bacci ake kuma a gidan tun safe, shi ma ka yaron zai taso. Yaro ya taso bai san sallar asuba ba, sai dai sallar safe. Ce wanda ka yi sallar safe? Ba sallar asuba ba. To me yasa duk yaron da kaga cewa sallar safe, to babansa galibi baya sallar asuba. Shi yasa ko kuma babansa yana sallar asuba, abin bai dame tashi shi. Wannan shi ma kuskure ne babban uwa. Kuskure ne babba. Wallahi mu koya ƴaƴanmu zuwa masallaci tun suna ƙanana. Tun yaro yana shekara 7-8. Koya masa tashi da asuba, je kai alwala zan wutar masallaci. To za ka yi mamaki idan kai tafiya baya nan, zai takurawa babansa sai an dole sai an shirya shi ya tafi masallaci ko da ba ka yi da asuba. Allah ko, ko da ba ka yi da tafiya zai ce shi fa sai an shirya shi ya tafi masallaci, saboda daga inda ya saba zuwa. Kaga wannan yaron da Allah idan ya zama dan shekara 15-16, za ka shawara tashinsa ya tafi masallaci? Amma yaro sai da ya girma sannan ka fara tashi su ta masallaci, saboda lalata ma akwai yaran da idan aka tashe su sai su je su samu ruwa daidai inda ake alula, sai su je a wajen sai su koma su kwanta. Wai amfani wannan idan baban ya dawo ya ga ai gashi sun yi alula, ga wajen ma ya jiƙe sai ya je kwanta ya bace su. To donan jijjiƙa wajen da ya zai hana alula kuma ya je sallah, ai kuma ya fi sauki ko? To duk abin da yake jawo irin wannan shine rashin koyar da yaron abin tun yana ƙarami. In yaro ya taso da abu, Allah ba ka da matsala, kai kanka hutun ka. Sai dai ya rinka sa a ƙannansa a gabasa masallaci. Daga cikin alkhairan da sallar nafila take kawowa a cikin gida, malamai suka ce za ka ga tafi ma nesa da riya sama da idan ana yi a cikin masallaci. A cikin masallaci akwai mutane da yawa, tun kana yi haka dai wani lokaci shi ɗan zaɗan zunguru ke ce kullum fa kana sallar nan, kuma mutane suna kallon ka. To sai ga mutum ya riga ya saba, idan ba mutane a wajen ma sai ga ba ya jin daɗi, da ya tashi ko ciki kenan. Amma idan kai kadai ne a gidan insha Allah ta'ala, sai ga ana samun tsarkin niyya wajen yin sallar, kuma za ka ga nutsuwa ta fi tabbatuwa a sallar a gida. Saboda haka akwai alkhairi da yawa wanda suke tabbatuwa ƴan uwa wajen yin sallar ta nafila a gida. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Hadisi na gaba, wa an Umar bin Ata'in anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila as-Sabi'i ابن اخت نمر يساله عن شيء راه منه معاويه في السلام. wannan hadisi an karbo shi daga Umar ibn Atha, yake cewa Nafi ibn Jubair shine ya aike shi zuwa wajen Sa'ib ibn اخت نمر يساله ya tambaye shi an shay in raah minhu muawiyah fi salati, game da abinda muawiyah ya gani a cikin sallah ya gyara. Wani abu ne muawiyah dan Abu Sufyan lokacin yana khalifa yaga ayi wanda ba daidai bai gyara, to shine aka tura a shi a Nafi ibn Jubair da ya zo wajen Sa'ib ya tambaye shi, sai Sa'ib akansa abin ya faru. Wai menene ya faru tsakaninka da Muawiya lokacin da kana abu kaza, kai kuskure ya gyara maka, da Allah me ya faru? Saboda haka faqala, sai ya ce na'am, eh haka ne ga yadda al'amarin yake. Sallaitu ma'ahum juma'ata fil maqsura, nayi sallar juma'a tare da shi Muawiya a cikin al-maqsura. Al-maqsura wannan daki ne da ake yi a gaba, wanda lokacin Muawiya aka fara yinsa sai liman ya shirya rukun sallah a ciki. Daki ne da ake sa kuma wannan mihrabi ba shi daki ne sosai ake dan gina shi. Abin da ya sa ku aka yi wannan daki, shi Muawiya shi ne fara fito da shi tun lokacin da wancan bakawari da ya je kai masa har yana sallah, to daga lokacin sai aka wannan daki. Kun san lokacin da za a kashe Sayyidina Ali dan Abi Talib, da Allah ya tabbata a gare shi, ai ba shi kadai ne target din, target din su uku ne. Akwai shi Sayyidina Ali, akwai Amr bin al-As, akwai kuma Muawiya. Su uku akai targetin za a kashe, kuma dukkanin su waɗanda suke wannan targetin din khawarijawa ne, ko aka raba musu aiki, suke alƙawari, suke wa Allah alƙawari cewa za su yi su kashe waɗannan bayan Allah, kuma za su kashe bayan Allah ne don su samu yarda Allah, su samu kusancin Allah da wani kisan nasu. Khawarijawa ke. Saboda haka shi na Sayyidina Ali shi ne Abdulrahman ibn al-Muljim, shi ne ya samu nasara a nasa, ya samu nasara kashe Sayyidina Ali. Shi kuma Amr bin al-As a lokacin Allah ya taimake shi bai samu fitowa sallah ba, na'ibinsa ne shiga, da ya je kawai sai sarar na'ibin kashe shi, shi ya tsira. Shi kuma Muawiya da ya je an samu damar tsakansa a ƴaƴan marinansa, ya soke shi da abin da ya soke shi a yamma, don daga lokacin ma aka ce Muawiya bai ƙara haihuwa sakamakon wani iya zai masa. To tunda aka yi masa wannan abin, shi ne sai aka dan gina wannan dan karamin ɗakin haka a wajen liman, sai ya shiga rin sallah a ciki, a ba kofa a buɗe. Ina fata an fahimta. Wannan wasu daga cikin malamai da yawa suna ganin cewa makaruhi ne, bai dace a rin irin wannan, tunda alhamdulillah ya zama babu shi yanzu. To ya ce sun yi sallah da Muawiya ta juma'a irin wancan dan karamin ɗaki na cikin masallaci. Falamma sallama al-imamu, yayin da limami ya gama sallah, qumtu fi maqami, shi as-sa'ib yake cewa sai na tashi daga inda nayi sallah. Fa sallaitu, sai na sallah nafila a wuri. Falamma dakhala, lokacin da Muawiya ya shigo, arsala ilayya, sai ya aiko min da dan sako. Fa qala, yace min, la ta'ud lima fa'alta, kada ka ƙara aikata abin da ka aikata. Wannan abin da kai ba daidai, kada ku manta, shi Muawiya sabi ne annabi, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ina fata an fahimta. Shi kuma wannan wanda ake faɗa ba sabi bane, Muawiya ya ga yayi abin da ba daidai ba, saba wa sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sabu zai shuru ba, sai ya ce aje a gaya masa, a gyara masa yadda al'amari yake ba daidai bane, sai kada ka ƙara aikata irin wannan aiki. Yace idza sallaita al-jum'ata, idan kai sallar juma'a, fala tusalliha bi salati, kada ka sadar da ita da wata sallah ta nafila. Hatta ta takallama, har sai ka yi magana, au ta kharuja, ko kuma ka fita daga cikin masallaci. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to duk ga inda karatun yake nan, yace saboda hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, amarana bidalika, ya kasance na umarnin mu da haka, musuwa musabbai. Wannan shi ne da abun mai shari'a, ina fatan fahimta ba maganar ma'awiya ne ne da abin shari'a ba maganar wane ne manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da haka Allah nushila salatan bi salatin kada mu sadar da wata sallah da wata sallah hatta na takallama aw na khuruja har sai mun yi magana ko kuma mun fita daga masallaci wannan hadisi da Muslim Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ilatacin littafinsa to kun ga in ko wannan shine hadisin da malam yi mana isharar zuwa gare shi a babun da ya gina cewa idan mutum yi sallah ta farilla a waje to ba daidai bane yana gama kuma ya tashi wata sallah ta nafila kun ji tsawar da ma'auye wannan bawan Allah ko abin da ya shine irin abin da na gaya muku yana gama sallar juma'a kawai sai ya tashi sai fara sallar nafila dole sai ka samu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ko dai ka tashi ka bar wajen ko kuma ka yi magana to sai dai abin da ake nufi da magana malamai suka ce idan ka gama sallah a waje kace astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzalal al-ikram kai magana ina fata an fahimta to saboda haka zaka yi tashi ka sallar nafila ba abin da ake nufi wai kai samu ne kuke su mutu ku labari to abin da ake dan wani kai dauka an ce magana kuma sai to yana so nafila kuma kawai sai ta kona kusa da shi sihiri sai kuma sai ka shi ce allahu akbar an kai masa magana sai ka je ka kalli hadisi ba abin da ake nufi ba kenan abin da ake nufi shine ko da azkar ne zaka idan kai azkar shikenan ka raba tsakanin sallar ka ta farilla da me da nafila da me da magana saboda haka idan ka tashi a lokacin kai sallar ka ta nafila babu ne ko kuma abu na biyu shine sai ka tashi daga wajen gaba daya ka tashi ka canza waje ko kuma ka tashi ka koma gida kai ka tashi ka koma gida kai duk yafi waɗannan din ina fata fahimta me yasa nace yafi waɗannan din gaba daya ɗan uwa me yasa nace yafi waɗannan din gaba daya saboda hadisin da makaranta a baya sallan mutum ta nafila a gidansa sai ta fi sallah a masallaci ko yawa saboda haka ka tashi ka koma gida kai sallar ka ta nafila shine abin da ya fi maka falala da daraja sama da kai ta ina a masallacin koda kai maganar koda kuma ka canza wajen wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi ina gani insha Allah ta'ala ana zama da kafar saboda babin da zamu shiga dogo ne babu yadda zai bayani game da sallar wutiri idan muka fara ba za mu iya kawo ƙarshen sa insha Allah ta'ala sai mu dakata a nan mu wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ya ake salatu tasbih Allah mai da imani gida lafiya to ita salatu tasbih abu na farko kafin ka tantance ya ake yin ta da sauransu ya kamata ka binciki mai matsayin hadisin da ya zo akan ta hadisin da ya zo akan matsayin salatu tasbih hadisi ne da malamai sun yi maganganu akan sa gaskiya galibin malamai magabata sun raunana hadisin galibin malamai magabata sun ce hadisi ne mai inganta zuwa ga annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ba sai dai daga cikin malamai mutaakhirai na baya bayan nan su Sheikh Nasiruddin Albani sun tattara hanyoyin hadisi suka ce hadisi ne da zai iya zama a matsayin wanda za a yi aiki da shi to idan har hadisin ya inganta salatu tasbih sallah ce da take da wata siga da ta sha bamban da sallah ta yau da kullum saboda sallah ce da idan mutum ya tashi ya kabbar harama ya ta da sallarsa to zai ta subhanallahi walhamdulillahi da wani adadi a tsaye idan ya ruku'u zai kara subhanallahi walhamdulillahi wani adadi idan ya dago shi ma har sai ka tattara wani adadi na tasbihi na manta gaskiya ban rike da adadin yake ba a yanzu saboda gaskiya hadisi ne akwai maganganu akan sa akwai maganganu masu yawa akan sa saboda hadisi ne da yazo ta kusan hanya ɗaya kawai malamai suka ce inda hadisi ne ingantacce wannan sallar da take da wata siga ta musamman ai ya kamata a ce sabai da yawa sun gani amma me yasa ta hanya ɗaya kawai hadisi ne saboda haka hadisi salatu tasbih yabo akwai maganganu akan ruwayar hadisin gaskiya Allah ya sa mu dace assalamu alaikum malam da Allah ina bar addu'a dan uwana bashi da lafiya an kasa gane me ke damun sa yace ya gode Allah ya saka alkhairi to muna taya ka addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya bada ikon gano abin da yake damun sa muna tawassuli da sunan Allah subhanahu wataala mafiya kyau da sufofinsa mafiya tsarki Allah madaukakin sarki duk abin da yake damu na dan uwa naka Allah ya bada ikon gano shi kuma warkar da shi daga abin da yake fama da shi dukkanin marasa lafiya na musulmi gaba daya muna yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadun su wanda suke kwanci a gadajin asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya na gida ma duka Allah subhanahu wataala ya warkar da su mu kuma da muke da lafiyar daidai gurgudu Allah madaukakin sarki ya kyare mu da ita ya ba mu dukkan bautata masa da ita ya kuma karba abin da za mu bautata masa da shi din Allah madaukakin sarki ya samu daji abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya kai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله ها